Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fa yace tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Juma'a 7 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar babban wakilin tarayyar Turai kan harkokin waje da manufofin tsaro Joseph Borrell ya sanar da cewa kungiyar EU za ta karfafa goyen bayanta na soji ga jamhuriyar Niger domin yakar ƴan ta'adda a yankunan da ke kusa da iyakokin Mali da Burkina Faso. Sannan za ku ji cewar har yanzu ana ci gaba da cece-kuce tsakanin ƴan ƙasar Kamaru kan gina wani katafaren gidan aiki da shugaban hukumar tattalin arziki da zamantakewar ƙasar da ya kama sifa miliyan 2. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafe da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni amma kafin nan ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Ayo Juma'a shugaba Volodymyr Zelensky ya sake jaddada kiran da a samar ma kasar shi makamai masu cin dogon zango domin kaddamar da hare-hare da kuma kare kasar sa daga dakarun Russia da suka mamaye kasar shi. Da yake magana a yau Juma'a yayin ziyarar da ya kai kasar Czech, Zelensky ya ce yana tattaunawa kan tsarin samar da makamai masu cin dogon zango da kawayen kasashe da suka hada da Amurka. Ziyarar da Zelensky ya kai birnin Prague na daga ziyarar da yake yi ga kasashen ƙetare gabanin taron kungiyar NATO da za a yi a mako mai zuwa, yayin da ake sa ran zai buƙaci kawancin kasashen su shigar da Ukraine cikin kungiyar a matsayin mamba. Kungiyar tarayyar Turai ta EU ta bayyana a yau Juma'a cewa kasashe mambobinta sun amince su kashe kuɗi dala 5,500, wato dala miliyan 5,45 domin bunƙasa samar da makamai ga ƙasar Ukraine da ma maido da rumbun makamai a mambobin kasashen nata. Gwamnatin shugaba Biden na Amurka na duba yiwuwar aikewa da makaman bom mai tarwatsewa a sama zuwa Ukraine domin taimaka mata a yakin da take da Rasha, cewar hukumomin Amurka a wani yunkuri da ka iya bataran kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. A jiya Alhamis ne dakarun juyin juya hali na Iran suka kwace wata tanka a yankin tekun Fasha da aka yi zargin tana ɗauke da fetur ɗin da aka shigo da shi taɓa rauniyar hanya. A yau Juma'a kamfanin dillancin labarin Fars ya ce jami'an tsaron juyin juya halin na Iran sun kame taragon mai ɗauke da mai tan 900 da ma'aikata 12 da aka shigo da shi taɓa rauniyar hanya ƙarƙashin umarnin kotu. Hukumar sojin ruwan Amurka mai lakabin Fifth Fleet ya sanar cikin wata sanarwa da ya fitar cewa kungiyar dakarun juyin juya halin musulunci na Iran sun kwace sundukan mai na kasuwanci ne da karfin tsiya da ta iya yiwuwa ya nemi shiga da man taɓa rauniyar hanya. A nan take dai ba a sami wani ƙarin bayani ba akan lamarin. Ofishar da na sojin ruwan Amurka ya ce ko a farkon wannan makon sai da ta dakatar da Iran daga kwace wasu tankokin kasuwanci biyu. Sojojin ruwan suka ce tankokin suna kan ruwan ƙasa da ƙasa a lokacin, ɗaya a yankin kogin Oman, ɗayan kuma yana mil 20 da ƙarshen yankin ruwan Muscat da Oman akan hanyar zuwa yankin kogin Arabia. A yau Juma'a sakatariyar Baita Malin Amurka Janet Yellen ta fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu a kasar China, inda ta yi kiran a samar da sauye-sauyen kasuwanci a kasar ta biyu a tattalin arziki a duniya, inda ta yi gargadin cewa Amurka da kawayenta ba za su lamunci abin da ta kira rashin adalcin China a harkokin tattalin arziki. Da take jawabi yau Juma'a a birnin Beijing ga hukumar ciniki da kasuwanci ta Amurka da ke China, sakatariyar Baita Malin ta Amurka Janet Yellen ta ce Amurka ba ta neman rarrabuwa a tsarin baki ɗaya na tattalin arzikinta. Ta ce raba manyan ƙasashen duniyar biyu masu ƙarfin tattalin arziki ba zai yi wa tattalin arzikin duniya kyau ba, kuma abu ne mai wuya a iya yin hakan. A yau Juma'a ne kuma ake sa ran Yellen za ta gana da Premier China Li Qiang da sauran jami'an ƙasar ta China a birnin Beijing, inda za ta yi jawabi kan raunanar dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Yellen ta ce shugaba Joe Biden na Amurka ya ƙudiri aniyar ganin gwamnatinsa ta zurfafa tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu kan al'amura daban-daban da za ta mai da hankali a kai a yayin ziyarar ta. Wata gobara ta tashi da sanyin safiyar yau Juma'a a wani gidan kula da marasa lafiya a Italiya ta yi sanadiyar mutuwar mutane shida, mata biyar namiji guda. Kimanin mutane 80 sun samu raunuka a gobarar a yankin Kesede na birnin Milan. Mutanen da ke zaune kusa da ginin sun bayyana cewa sun rika hango mutanen gidan ta taga rike da kyalle a hannunsu suna toshe hancinsu daga shakar hayaki. Tunda dai an fara binciken musabbabin tashin gobara. An yi imanin wutar ta tashi ne daga wani daki inda daga bisani ta yadu. A jiya Alhamis, rundunar sashe na dakarun Amurka ta faɗa a wata sanarwa cewa jiragen saman Rasha suna gudanar da wani take-take mai haɗari a kwana biyu jere, inda suke shawagin ganganci dab da inda jiragen Amurka marasa matuƙi ke gudanar da wani aiki kan ƙungiyar ISIS a Siriya. Rundunar ta ce mun buƙaci dakarun na Rasha da su janye daga wannan wauta da suke yi, su kiyaye sau da ƙafa da ingantacciyar halayya da aka san ƙwararrun jami'ai da ita, domin su mai da hankali ga abin da ke gabansu na jajircewa kan ganin ƙarshen ISIS. Sojojin Amurka sun ce baya ma ga jiragen Rasha da ke shawagi dab da jiragen Amurka marasa matuƙin, sojojin na Rasha sun kuma riƙa yin wata wato wasan wuta kusa da jirage marasa matuƙin na Amurka, da hakan ya tilastawa jirgin Amurka ɗaukar dabarun kaucewa. Lieutenant General Alex Grantwick, shugaban rundunar tattara na sojin saman Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya, ya ce ko a ranar Laraba da ta shige, Rasha ta yi wani abu makamancin haka. Ya ce ɗaya daga cikin matuƙin jirgin saman sojin Rasha ya yi wani tuƙin ganganci ta gab da wani jirgin mara matuƙi na Amurka, inda ya taɓa farfela jirgin, lamarin da ya haifar da cikas ga mai kula da jirgin.
Hawwa Sharif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Babban wakilin tarayyar Turai kan harkokin waje da manufofin tsaro Joseph Borrell ya sanar da cewa kungiyar tarayyar Turai ta EU za ta karfafa goyon bayan ta na soji ga jamhuriyar Niger domin yaƙar ƴan ta'adda a yankunan da ke kusa da iyakokin Mali da Burkina Faso. A yayin kammala wata ziyara aiki da ya kai a Niger ne ya bayyana hakan bayan tattaunawa da hukumomi a Niger. Babban jami'in na EU Joseph Borrell ya ce Niger za ta kasance ƙasa ta farko a Afirka da za ta ci gajiyar irin wannan taimakon don ƙarfafa sojoji da kayan aiki na zamani. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yayin wani taron manema labarai da ya gudanar a Agadez da ke arewacin Nijar bayan kammala ziyarar kwanaki biyu da ya kawo a Nijar, bayan ya tattauna da hukumomin kasar, kantoman harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya sanar da kudirin tarayyar Turai na goyon bayan ta na soji ga Nijar domin yakar ƴan ta'adda a yankunan da ke kusa da iyakokin kasar. Babban jami'in tarayyar Turai Joseph Borrell ya ce
Niger est de notre partenariat pour la sécurité.
Nijar za ta kasance ƙasa ta farko a Afirka da za ta ci gajiyar irin taimakon domin karfafa sojojinta da kayan aiki na zamani da suka haɗa da harsashe da jirage masu saukar angulu ke amfani da su. Tarayyar Turai na tallafawa Nijar saboda yunkurinta na tabbatar da demokuraɗiyya da gudanar da shugabanci na gari, baya ga ƙarfin hali da sojojinta ke nunawa don magance matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin Sahel. Tuni dai hukumomi a Agadez suka yaba da matakin na tarayyar Turai don tallafawa Nijar kin Umar Ibrahim Umaru mai martaba sarkin Abzin.
Muna fatan wannan hulɗa za ta akuku da zamanin hulɗa ce wadda yake za ta amfanin talakawa, kuma za ta amfanin cigaban jihar mu gaba ɗaya ta Agadez. Wani zai tsaya bisa fari daban-daban, fari na tsaron ƙasa kuma fari na shugabannin al'umma, cewa da tallafa ma al'umma abin da suke so a tarafin komunikin su, kenan mutane ta hanyar komunikin su za su ga yin buƙatar su kuma su kuma su taimaka mana.
A watannin baya-bayan nan dai ƙasashen Turai na yawaita baiwa Nijar ƙin tallafi, yayin da a hannu guda manyan jami'an gwamnatocin ƙasashen Turai ke yawaita yin ziyara a ƙasar. Ko yaya ƙungiyoyin fararen fulla ke kallon wannan ziyarar? Salfu Manzo, ɗan ƙungiyar fararen fulla a Agadez.
Wagazawa da ake mu ga ƙungiyoyin na fararen fulla bin maganin amfanin shi, saboda har yanzu kaman gani muke yi suna shaƙi mu ne. paske mutane ne wanda gaskiya a harkokin su politikin su ta yi ta mu ƙari mu dai a harkokin horar hula gaskiya wa gazawata su ban mu gane ta tunda har yanzu ba mu ganta ba a ƙasa
ita dai Niger da ke zama ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya tana fuskantar matsalar ƴan fashi da makami ko kungiyoyin jihadi a shidda daga cikin iyakokin ta bakwai da ƙasashe makwabta Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger
a gaida Hamid Mahmud Kusan mako guda kenan ana ci gaba da cece-kuce tsakanin 'yan ƙasar Kamaru kan gina wani katafaren gidan aiki na shugaban hukumar tattalin arziki da zamantakewa na ƙasar a Yenlok da ya kama sefa miliyan 2. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan na ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan al'amari ya jawo cece-kuce tsakanin 'yan Kamaru da dama, bangaren gwamnati da na 'yan adawa zuwa fararen hula. Da shafukan sada zumunta waɗanda suke ganin cewa fitar da makudan kuɗaɗe domin gina ma ma'aikacin gwamnati gidan biliyan 2 har da ma motar hawa mai tsadar miliyan 120 bai dace ba. Duba ga yadda ƙasar ke ɗauki da ɗimbin bashi a kanta tana kashe kuɗaɗe ta hanyar da bai dace ba da matsalolin da ke gabanta kamar rashin ingantattun ababen more rayuwa musamman a wasu yankunan ƙasar. Philip Nanga shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai takin Amond Avenir
Aduala dai vous savez très bien que la situation est quasi impossible
kun san irin wahala da mutane ke sha musamman a birnin Duala a damuna kamar yanzu hakan nan ya gwamnati za ta bar gyaran hanya domin ta gina gidan zaman mutum da kusan biliyan 2 na kuɗin sefa Charles Jikam dan jam'iyyar adawar MRC
nous ne pouvons pas parcourir 300 mètres sans tomber dans des nids d'éléphants
wannan raining hankali ku yan jarida kafin ku ƙara sonan anguwan nan kun ga irin wahala da kuka sha saboda mummunar hanya bai da haka ga matsalar ruwan sha da wutan lantarki ballanta na samun kuɗin sayan magunguna yayin da ake fama da rashin lafiya a gaskiya wannan raining hankali ne
et si peu de considération pour leurs compatriotes.
Ayan Luke ya samu goyon baya daga jam'iyya mai mulki ta RDPC. Jean-Claude Youth na ɗaya daga cikin magoya bayan wannan ra'ayi.
Le président du Conseil économique et social.
Shugaban hukumar tattalin arziki da zamantakewa kamar sauran manyan jami'an gwamnati na da damar mallakar gida na aiki. Yin haka bai saba wa shari'a ba. Saboda haka sai mun ga an fara wannan aiki sannan mu tabbatar da wannan labari. Baya da haka, kadan kun duba wannan takarda da aka yada a yanar gizo gizo. Babu tambarin wanda wato aka baiwa umurnin kwangilar din. Don haka sai ila akari da gaske.
Vous avez aussi remarqué, ne vous a pas échappé, que ce document n'est pas signé par le maître d'ouvrage.
Ba karo na farko bane da yan siyasa da kungiyan fararen hula ke kalubalantar yadda gwamnati take kashe makudan kuɗaɗe ta hanyoyi da basu dace ba. Ita kanta gwamnatin kasar ta bakin Prime Minister na neman rage kuɗaɗe da take kashewa wajen daukar dawainiyar ministoci da sauran jami'anta. Ga kuma kuɗaɗen da Kamaru ke kashewa na matsalar tsaro a arewa mai nisa da arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin ƙasar. Abun sani a nan shi ne Ayan Lee ya kasance a matsayi na biyar bayan shugaban ƙasa Paul Biya kuma shi ne ɗaya daga cikin waɗanda suka fi jimawa kan madafun iko a mulkin Paul Biya tun 1983. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Bashir Ladan. Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A dan shakata da wannan.
Thank you.
yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Cutar zazzabin cizon sauro ko malaria na kan gaba cikin cututtuka da ke saurin hallakarwa, musamman yara 'yan ƙasa da shekaru 5. Cutar zazzabin cizon sauro yana da kyakkyawan alaƙa da yanayi da muhalli da kuma rashin tsafta ta yadda ake barin wurare da sauro ke hayayyafa su kuma yaɗa cutar. Najeriya na daga cikin ƙasashe da ke kan gaba a duniya inda cutar malaria ta samu mazauni. Cutar ta fi kamari ne a lokacin damuna saboda ruwan sama da ke taruwa a kwata da kwanoni da wuraren da ake zubar da shara barkatai. Injiniya Benjamin Gotan shine sakataren ma'aikatar lafiya a jihar Plateau, ya kuma danganta yawaitan zazzabin cizon sauron da yadda al'umma ke bijirewa matakan tsaftace muhalli da hukumomi suka sanya.
Idan mun shiga cikin gari zaka ga cewa mutane inda gwamnati ta ce ga inda ya kamata a zubar da shara ba shi ake zubar da shi ba. Najeriya yau an ce aiki kididdiga, an ga cewa mun kai wajen miliyan 200, waɗansu ma sun ce yafi haka. Haka abubuwan da ake yi da gwamnati take iya yi ita kaɗai ba za ta iya yi yanzu ba, ya kamata a hada hannu ne. Kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce duk wanda shi ya kara shara ko ya tara datti ya kamata ya biya. Domin haka ma'aikata na muhalli na jihar Plateau da sun hada hannu, an kawo mutane wanda za su dinga kwasan sharan nan, kuma ba za su kwasa sharan nan a kyauta ba. Domin ko Majalisar Ɗinkin Duniya ta san da wannan, ya kamata mutane su biya, amma idan kayi maganan kuɗi sai kowa ya gudu. Banda wannan kuma gwamnati karan kanta ta sayi inda za a dinga zubar da shara, amma abu ɗaya kuma da shike ni ban san ko me damuwar mutanen mu ba, sai kaga mutum an kwasa shara da wuta da garwashin wuta a ciki sai a zo a zuba. In an zo an zuba, wannan sun kawo ciyayi ne, paper ne, menene an hada, sai ya kama wuta, sai kuma ya sake cinye waɗannan karfe din. Domin haka ni ina roko, ya kamata mutane su sani cewa lokaci ya kai cewa jiya ba yau ba. Domin haka kowa zai taso ne ya ga cewa idan muna son mu yake wannan cizon sauro din, mu lura da inda za mu dinga zubar da sharan mu. So domin haka ni ina da kira ne da babban murya cewa idan gwamnati ta ce ta fitar da abin da zai taimake mu, mutane su rungume shi hannu biyu.
A shekara ta 2019 ne Hukumar Lafiya ta Duniya ta amince da rigakafi da aka kirkiro don yaki da cutar malaria. Hukumar Lafiya ta Duniyar dai ta gudanar da gwajin rigakafin ne a ƙasashe uku na Afirka da suka hada da Ghana, Kenya da Malawi, inda ta ce ci gaba ne da zai magance cututtuka da ke kisan yara, musamman yadda aka hada shi da sauran rigakafi da ake yi wa yara. Dr. Shuet David Danjuma da ke aiki a fannin cututtukan yara a asibitin koyarwa ta Jami'ar Jos ya ce rigakafin na malaria yana da inganci wajen yaƙi da cutar, saboda masana sun bi duk ƙa'idodin tantance sahihancinsa.
Wannan rigakafi ta bi ƙa'idodi na gwaji-gwaji bisa inda masu doka suka bar zai gwaji-gwaji manguna kamar a ba mutane. An gwada maganin rigakafin malaria nan, an same ta tana da aiki ainu, kuma ba ta da wani illa a zancen kyautata rayuwar mutane, kuma yana taimakawa. Gwaje-gwajen da aka yi kuma ya nuna yana rage yawan malaria mai zazzabin cizon sauro mai tsanani, don ita ce tana kashe mutane. Yana rage cikin 30% kanan, yana kawo da cutan sosai. Kagan kamin nan idan mutum da ciwon sauro, zazzabin cizon sauro, sai a yi gwaji asibiti a bashi magani ya tafi. Amma a yanzu in ka zazzabin za a baka magani, bayan haka yara jarire, yara kanana daga wata 5 zuwa wata 17 a iya ba su rigakafin nan. Kuma aka sa ta za a bar kamar da an saba ba da wasu rigakafi na cutukan yaran da ake karba asibiti, kuma an yi gwaje-gwaje an samu ba ta da wani illa, za a iya ba da dukansu a lokaci daya inda an saba ana bayarwa.
Idan na fahimce ka, wannan rigakafin kamar na yara ne kawai, manya fa ina su kuma za su tsaya musamman wajen samun wannan rigakafin?
Kagan yara ne sun fi zazzabin ciwon sauro ya fi kashe su fiye da manyan. Yawan masu mutuwa domin ciwon zazzabin cizon sauro nan yara ne da ba su kai shekara 5 ba. Ko da suke kwanakin nan muna ganin yara asibiti wanda sun kai har shekara 10 suna zuwa da matsalan zazzabin nan su ma za su yasa a ba su a taimaka musu shi.
To da yake an samu wannan rigakafi kuma a kwanakin baya mun ji an kai kasashe kaman Ghana da Malawi da Kenya, ita Najeriya fa
mun yi aikin nan tun 2009, 2010, 2011 and early part of 2012. Masu rigakafin WHO din malura da WHO din sun so su gane su kara bincike a kanta a gani yanda ko akwai illa idan an ba yara hadeda sharab rigakafi da ake ba yara. Shi sa aka ba wannan kasashe uku an yi gwaji din abunsu don ba za a ba lalle sai an yi duka kasashe Afrika ba, amma uku da aka zaba nan su ma suna da irin yawon soro da cizon soro da zabin ciwon soron kaman da mu a nan. Amma gwajin a test efficacy na vaccine din Najeriya mun yi har nan Jos mun yi muka aiki nan a nan Jos.
Malama Dokas Yusuf Lenkat da ke aiki da wata kungiya mai zaman kanta da ke wayarwa jama'a kai musamman mata da yara kan matakan kare kai daga kamuwa da cututtuka ta ce da dama mutane ba sa tsabtace muhallinsu don haka cutar ke haɓaka.
A gaskiya mutane ba ma yin abin da ya kamata mu yi domin mu kawo zuwa wannan cutar malaria. Cutar malaria inda aka koya mana yanzu abin da muka ji ainihin sa akan maganan datti ne, tsabtan jiki, tsabtan inda kake zama, tsabtan duk inda zaka, musamman gidajenmu inda muke zama da zaku yadda da ni cewa yanzu ko ina mun zama masu datti. Ba a shara kuma ba ma yanka ciyayi a gidan a cikin gidajenmu, a wajen gidajenmu muna tara shara bola ko ina cikin gari ma duk ko ina ba a tsabta. To inda waɗannan kwayoyin sauron nan suke taruwa kenan su haifa kwayoyin da za su sake haifa miliyoyin sauro su cicije mu. Kuma yanzu akwai wani sabon sauron wai da aka same shi daga can Malaysia, aka same shi yanzu da baya ma jin magani kuma yana cizon mutane, yana cizon dabbobi, yana cizon zai iya ciji dabba ya zo ya cije ka. Shi yasa cututtuka sun yi yawa yanzu a duniya. So ya kamata gaskiya mu lura da gidajenmu, tukwanenmu inda muke ajiye ruwa a rufe shi, in ba a amfani da ruwa a rufe shi don waɗannan kwayoyin a cikin ruwa ne suke haifa. In muna da ma wajen gonaki su poultry su fish farm su menene, mu nemi abin maganin da ake fesawa ya kashe cututtuka a jiki. In muna ma kasuwa ne duk abin da za mu yi mu yi shi a cikin tsafta.
Masana a harkar kiwon lafiya dai suna kan karfafa batun tsaftar muhalli da daukan sauran matakan kare kai daga cizon sauro da kuma kai yara 'yan ƙasa da shekaru 5 asibitoci don yin rigakafin kashe kaifin zazzabin cizon sauro don takaita mutuwar yara da cutar malaria. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Toma Dalla, yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kallon kafan kasar jamhuriyar kamar Samuel Eto'o ya hada wata gasa na neman wanda zai fito zakaran kallon kafa a cikin kulakulab din kasar jamhuriyar Kamaru wanda zai wakilci kasar Kamaru a wasan da ake gudanarwa na Champions League na nahiyar Afirka. Wannan karan dai kulab din Kocon Tagarwa ce ta zama zakara anda ta zanto ta farko, sai kuma kulab din Bamutu da Buda ita ce ta zanto ta biyu, haka zalika kulab din Yaounde ita kuma ta zamto na uku. Alhaji Awal Musa ɗaya daga cikin masoya kwallon kafa kuma tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru masu bin diddigin sha'anin kwallon kafa a kasar ya nuna farin cikinsa kan wannan aiki da Samuel Eto'o yake yi. Ga abin da ya faɗa a yayin da muka yi kicibi da shi a filin kwallon kafa da ke birnin Douala.
Abin da zan gaya maka, ka san Eto'o ya zo ne gyara mu na kwallo a Kamaru, don haka turnuwan da ake nan ba wai turnuwa ba ne da yake wani abin da yake pool biyu ne a Kamaru na Premier Division. Don shaka club shaka pool akwai Premier da Division, yanzu an wasa ya ga an gama wasa ake wannan haduwan kamar turnuwa da za a samu jarumi daya wanda zai representan Kamaru a waje. To bol da aka yi abinda zan ce bol ya yi kyau, saboda yau shekara 16 muna da ekip ɗayan da yake dominant football a Kamaru, shine Cotton. Cotton football de Garuwa su suka fito champion, kuma wallahi eto ya gyara komai. Premier dai ya samu kuɗi jaka miliyan 50, deuxième ya samu 25, da troisième Canon da quatrième sun samu miliyan 10-10. To don kuwa wallahi yanzu muna jin daɗin wasan Kamaru, da kuma an yi ma taro na meilleur joueur in Kamaru, wanda aka ba da Ballon d'Or ma duk yau a madadin Eto, tun da muke a Kamaru ba taɓa yin wannan gasa ba.
Masu magana dai suna cewa ba a san mafito ba sai miya ya kare. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
A yau Juma'a, shugaba Volodymyr Zelensky ya sake jaddada kiran da a samar ma ƙasar shi makamai masu cin dogon zango domin ƙaddamar da hare-hare da kuma kare ƙasarsa daga dakarun Rasha da suka mamaye ƙasar shi. A jiya Alhamis ne, dakarun juyin juya halin Iran suka kwace wata tanka a yankin tekun Fasha da aka yi zargin tana ɗauke da fitir ɗin da aka shigo da shi ta ɓarauniyar hanya. A yau Juma'a, kamfanin dillancin labaran First ya ce jami'an tsaron juyin juya halin na Iran sun kame taragon mai ɗauke da mai ton 900 da ma'aikata 12 da aka shigo da shi ta ɓarauniyar hanya ƙarƙashin umarnin kotu. A yau Juma'a, sakatariyar baitulmalam Amurka Janet Yellen ta fara ziyarar aikin kwanaki hudu a ƙasar China, inda ta yi kiran a samar da sauye-sauyen kasuwanci a ƙasar ta biyu a tattalin arziki a duniya, inda ta yi gargaɗin cewa Amurka da ƙawayenta ba za su lamunci abin da ta kira rashin adalcin China a harkokin tattalin arziki ba. Wata gobara ta tashi da sanyin safiyar yau Juma'a wani gidan kula da marasa lafiya a Italiya, wanda ya sanadiyar mutuwar mutum 6, mata 5 da namiji guda. Kimanin mutane 80 sun samu raunuka a gobara a yankin Kesede na birnin Milan. A jiya Alhamis, rundunar sashe na dakarun Amurka ta faɗa wata sanarwa cewa jiragen saman Rasha sun gudanar da wani take-take mai haɗari a kwanaki biyu jere, inda suke shawagin ganganci duk da inda jiragen Amurka marasa matuƙi ke gudanar da wani aiki kan ƙungiyar ISIS a Siriya. Rundunar ta ce mun buƙaci dakarun na Rasha da su janye daga wannan wauta da suke yi, su kiyaye sau da ƙafa da ingantacciyar halayya da aka san ƙwararrun jami'ai da ita, domin su mai da hankali ga abin da ke gabansu na jajircewa kan ganin ƙarshen ISIS.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da wanda ya bada umarni wato Des, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku.